Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau zamu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko majuna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi. Kafin damina ta fadi, mutum zai je ya gyara gonar shi, ya share kaya, ya cire duk tushiyar da ba a bukata, a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi barna ba. Idan an samu gatan wani lokaci, hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. Wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a, idan aka samu damina mai kyau, yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauke waɗannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu, ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewar za a iya samun juna biyu, to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan, ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyarta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu, ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala, ko kuma za su iya shafar jaririn idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci, saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka. To haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci, misali ko a rage sha. A wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba, suna shan giya, ko kuma suna cin goro, ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama, abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewa suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala, ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari, ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa na cewar ya da buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi, akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza, za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci, yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya yi musu yawa, wanda idan nauyin ya yi musu yawa yana da matsaloli da dama, yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun, ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar, ko kuma ta shafi jariran, ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin abinciccikan da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna, abin da a turance wasu ke kira supplement. To supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri, misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K, idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn, kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan, wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi, yadda mafi yawancin al'ummar su dai za su iya samun isasshe, ko maza ko mata, kafin lokacin da za ta samu juna juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe inda babu irin waɗannan matakai kamar irin kasashen mu to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala musamman matsalar da ta shafi laka saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa
musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a ba ta shawaran kada ta dauki ciki a lokacin ko kuma a ba ta shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki
to akwai cututtuka da dama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa akwai cutar da ake cewa rubella to kaga kamar ita rubella din nan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya dan ji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu ta da hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewa zai iya kawo matsala sosai ko dai ta yi barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wadda take da hawan jini na tsawon lokaci da buƙatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake buƙata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafar shi kanshi jariri kamar wadda take da ciwon suga da buƙatar a tabbatar cewa sugan nan an samu daidaito na dan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugan nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na daya yana iya hana ta ta samu juna biyu ko kuma ta samu juna biyu amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai wanda ana iya gado wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abinda ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗame wannan cuta saboda haka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai akan su kafin samun juna biyu
to likita ka yi bayanin cewa akwai wani sinadari na folic acid wanda ana buƙata wanda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki kai ba da misali da wasu ƙasashen masu kan sa shi a flower na yin biredi dan da ya kasance kowa yana da samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki
a sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan yayi yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai ya kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba
to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri
to abinda yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu
menene muhimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa
muhimmancin shirin nan kamar muhimmancin kwatancin da nayi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah
to likita kaman wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu
matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan coffee da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalar nan sai ga ya canza rayuwar gaba ɗaya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalar nan talaka sai ka ga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ciki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha
a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar
to zaki ga idan bayan an samu juna biyun ma zamu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin diggaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta dan yi sama to za a ba ta wasu magunguna na ƙarin jini kuma za a ba ta shawara ta ci gaba shi wannan sinadari saboda ka sinadari ne da ake amfani da shi ko da bayan haihuwar
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka kasance da gwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye dake Abuja to a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar sai kuma likita da muka kasance tare da shi nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
Asaida ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa